إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح أئمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكبر نمك سوا زامو تجربة كرتمنا القرآن من سلكي أولا مبما صلى الله من البركة نقفر قدام جرم سلكي نمك yau uku ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444 wanda yazo daidai da 25 ga watan uku 2023 Gregorian calendar. Har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka, suratul Hud, kuma muna cikin kissan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madaukakin sarki ya umurce shi da gina kwale-kwale a sakamakon kin ansa sakonsa da mutane suka yi. Ta haka Allah madaukakin sarki ce masa, to yanzu wanda suka yi imani da kai su ne kada za su yi imani, don haka kai kwale-kwale ka shiga halaka za ta zo ma wanda duk ba su yi imani ba. Bayan ya gina ta, Allah madaukakin sarki ce in za su shiga su ambaci sunan Allah madaukakin sarki su ce bismillah mujraha wa mursaha. Bayan sun shiga, sauran jama'a kuma sai suka fara wato kinan halaka. Sai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ga ɗansa a cikin yanayi zai halaka, shi ne sai kwalla kiransa ya ce masa, ya kai ɗana ka zo ka shigo cikin wannan kwale-kwalen tare da mu. To shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari da ya kira shi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim. Qala sa'awi ila jabalin yasmuni min al-ma. Yace masa, a'a bazan zo gurin ka ba, amma zan taru zuwa ga wani dutse. Ma'anar wannan shine zan yi ninkaya ne ninkaya ninka har sai na je gurin dutse sai na hau dutsen. To wannan dutse shine yasmuni min al-ma'i, wanda zai kare ni daga wato kinan halakar ruwa. To shine malamai suke cewa innahu ittakhadha lahu markaban min dujajin wa hadha min al-isra'iliyati walladhi nassa alayhi al-qur'an annahu qala sa'awi ila jabalin yasmini min al-ma. Akwai magana da ke cewa ya matakala matakala na zinari, amma isra'iliyat ne. Amma dai abinda qur'ani ya tabbatar shine yace zai je ya hau dutse. Sa'awi ila jabalin yasmini min al-ma, zan je na hau dutse, zan tattaro kaina zuwa ga dutse. Wato kenan wannan ita ga bijahalihi, jahilcinsa ya sa ya kudura a cikin zuciyarsa, anna tufana la yablau ila rususil jabal, cewa wannan ruwan da za a yi dinnan ba zai cinye duniya ya cinye duniya har ya je ya hau kan manya-manyan wato kenan duwatsu ba. A ƙasa dai zai gama yayin sa, in ya hau kan dutse ya zibe kenan. Wannan shine abin da kwakwalwarsa ta tasawwara masa. Wa annahu lau ta'allaka bi ra'sil jabali la naja, kuma cewa lalle da zai je ya hau kan dutse to lalle zai tsira, zai tsira mina da garke gabarin wannan wato kenan dulmiya din shine sai baban nasa annabi Nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa la asima al-yawma min amrillahi illa man amana man rahima, babu wanda fa zai tsira a yau daga wannan umurni na Allah madaukakin sarki sai dai wanda Allah wasa Allah madaukakin sarki masa rahama, sai dai wanda Allah, ma'ana babu wanda zai tsira a yau sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya masa rahamar wato kenan tsira, shine ya ce la asima al-yawma illa min amrillahi, amrillahi shine wannan ruwan da ya sauka din yake mamayen duniya yake ta mamayen wannan lamari ne na Ubangiji ya kawo canjin yanayi, da haka babu mai tsira. Asima anan ya zo ala wazni fa'il, amma isti'malan ne majaziyan bi ma'ana maful, asima mai tsira ko, amma abin da ake nufi ma'asum ba wanda za a tsirar da shi, shine ake nufi babu ko wanda za a tsirar da shi daga yau kala haddi qaulihi bil makarima la tarhallibu yatiha wa qul fa innaka anta daimu alkasi, kaga yace daimu alkasi ai ma'anarsa shine mad'um maksum ko haka jarir ne yake fada faransa ko bil makarima la tarhallibu yatiha, karka jika neman girma karka jika neman dauki daukaka ka a wa qul ka zauna a gida kawai fa innaka anta daimu, amma abin da yake nufi mad'um ne za a ciyar da kai alkasi ai maksu yake da za a tafasar da kai, to anan ma haka yake la asima wato kenan bajazul aqli ne, babu wanda la ma'suma babu wanda za a kare shi daga wannan al'amari na Allah madaukakin sarki sai dai wanda Allah yayi masa rahamar ikarban imani, ai laysa shay'un babu wani abu ya asimu yau wanda zai tsirar da mutane min amrillah daga al'amarin Allah madaukakin sarki wato kenan sai dai Allah din shikenan, to muje wakila wahala bainahum al-mawjud, suna cikin wannan jayayya tsakanin ɗa da uba, ka zo mu hau irkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu, sai ce a nisa awi ila jabali, sai ce a la azima al yawma fa min amrillahi illa man rahima, to suna ta faɗa ya ɗan ya faɗa uban ya faɗa ɗan ya faɗa uban ya faɗa, sai ga wata kumfar kogi ta zo ta babba ko ka kuma bayan mun ce fi maujin kaljibalin ko girman kumfar ruwan ya kai kamar girman dutse, sai ta zo sai ta shiga wata kenan a tsakaninsu, shi kenan ta shige tsakaninsu sai zama Nuhu ya yi nan shi kuma ya rubuta kenan yana wahala bai da kuma maujin kumfa, sai ta zo ta shiga tsakaninsu baka da milan magarki sai zama daga cikin wanda suka dilmiya a cikin wannan ruwa, ma'ana suka wato kenan ainihin halaka a cikin wannan, kaga wannan yana nuni cewa shirya daga Allah madaukakin sarki take, da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam shari'a a hannunsa take, da dan nan ba zai halaka ba amma hannun Allah barkatu take take, da annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a a hannunsa take, da Abu Dalibi bai mutu kafiri ba amma har yana bakin gadon mutuwa yanzu yake ce masa ya amma kul kallim kul la ilaha illallah kallimatu hajjalaka biha indallah, ka faɗi la ilaha illallah kalma ɗaya tal, ni kuma zan samu hujjar da zaka ma hujja a gaban Allah in ce kai musulmi ne in kuma ne mu ce tonka, sai ce a'a da annabi Ibrahim babansa da ba zai abin nan ba, amma al'amari ne wanda yake na hannun Ubangiji Allah madaukakin sarki, sai yanda Allah madaukakin sarki ya riga ya abin nan, shi yasa yake cewa kullukum zallu illa man halaitu fastahduni ahadikum, dukkan ku batattu ne sai wanda na shirye da shi inji Allah, don haka ku nemi shirya a gurina ni ne zan shiryar da ku, ta haka sai ya zama shiryar bata same shi ba, fa kana minal mugrikina, sai ya zama cikin wanda mugrikina cikin wanda aka dilmiyar da su a cikin ruwa, to masha Allah.
Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u wa qli'i وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين.
الله madaukakin sarki yace kila sai aka ce ya ardu bla'i ma'aki, wato gidan bayan an yi wannan ruwan ruwan kamar yadda Allah ya bada labarinsa cikin suratul qamar kace fa fatahna abwaaba samaa'i bima'in munhamirin wa fajjarna al-arda uyunan qalta galma wa ala amrin kad qudi saboda sama tana zubar da ruwa kasa tana zubar da ruwa kasa tana bugo da ruwa sama tana zubar da ruwa kasa ta bugo da ruwa tawo ina ruwa zuwa yake a cikin duniya zaka sai ya cinye ko ina kenan to bayan duk waɗannan mutane sun halaka kila sai aka ce ya ardu yake kasa ibla imaki iyaka ruwan da kike kasan kin fitar ki hade kayan ki al ibtila shine hadewa ki hade ruwan ki wa ya sama yake sama wato kenan ke ma ibla iko ki rike ruwan ki sama ta rike ruwan ka ta sake zubarwa kasa kuma tunda ruwan akan ta yake wato kenan iyaka ruwan da ta san ta zubar shi kenan shi ma ta hade shi haka ne wajidal ma ai wato kenan sai ruwa ya dinga raguwa yana raguwa yana raguwa algaid yana ni annuqsan yankusu wa yankusu wa yankusu wa yankusu tunda na cikin kasa yana komawa cikin kasar na sama kuma ya tsaya to kaga ne automatically zai rika raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har sai ya kare sai ya zama iyaka na sama ne zai zama abin ban kasa tunda ba ce ita sama ta mai da nata saman ba ko ku dai al'amur hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya gama wato kenan kaddara lamarinsa aka gama wannan kisan gaba daya duk mutanen nan da basu imani da annabi Nuhu ba na fadin duk duniyar nan gaba daya babu wanda ya tsira sai dai iyaka waɗanda suke cikin wato kenan wannan kwala-kwala wastawat as-safinatu ita kwala-kwala sai ta zama ta daidaita wato kenan biman fiha da duk mutanen da suke cikin ta ta zama ta daidaita al-judi akan wani guri da ake ce masa al-judi mujahid yake cewa judi din nan ay jabalun bil jazira wani babban dutse ne a cikin kasar jaziratul arab shi wannan dutse tashamakatul jibalu yawma idhin min al-garaki wato a wannan ranar su duwatsun duniya kowa ya kokari ya ga ya daga kansa ya zama shi ruwa bai shanye shi ba saboda ya zama yana da alfaharin shewa shiwa ne kenan amma wata tawala suka nemi wato kenan kara tsawon kansu dan dai kan ruwa ya shanye su sun sun fi kowa tsawo a duniya kenan wata wada ahwa amma shi dutsen judi sai ya kankan da kai lillahi ga Allah madaukakin sarki dan haka falabi gar shi ruwa bai dilmi a kansa ba shi kadai ne abinda ruwa bai shanye ba da wala kullu ne tana sama ruwa tana ta yawo tana ta yawo tana ta yawo duk wanda yaje haukan dutse to shi ma sunan sa wata kenan halakake ya halaka amma wannan dutse shine da karshen ta wala kullu ta je ta tsaya wata kenan akan wannan dutse din suka samu wata kenan abina ballan da haka ke cewa jidi din nan jabalun bil mawsul a dutse ne a wani gari ana kiransa mawsul a cikin Syria wasu malamai suka ce a wannan dai dutsen da Allah yake da rantsuwa da shi wa tsoro wa kitabi masur dutsen tsuri sina din shi ne kuma ake ce masa wata kenan dutsen jidi to hakan nan ibnu abi hatim da wasu daga cikin malamai wata kenan suka bayani cewa wato kenan wasu suna ganin dutsen tsuri sina ne wasu suna ganin wani guri ne daban da sauransu yawa Abdullahi dan Abbas yake cewa ra'aitu Zurr bin Hubaysh yusalli naga Zurr bin Hubaysh ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana salla a wani guri lokacin da ya shiga ta kofar kinda in ka shiga ta gona ta abina ta hannunka na dama ce fa sa'altuhu innaka lakasiru salati hahuna naga kana yawan zuwa kai sallah anan musamman ranar juma'a sai ya ce masa balagani anna safinatu nuh alayhi salatu wassalam arsat min hahura labari ya zo mu cewa kwalakwalan annabi nuh alayhi salatu wassalam annan ta zo wato kenan ta tsaya a lokacin cikin wato kenan kasar iraki to kuma yare ne da al'ayi halin dai ita wannan kwale-kwale ta samu tsawon lokaci wasu malamai suka ce ta yi kwana 100 wasu hanyoyin tarihin suka ce ta kwana ki da yawa ne watanni wata uku kaga bai dan karisa 100 ba suna ta yawo akan ruwa suna ta yawo akan ruwa suna ta yawo akan ruwa saboda duniyar ta riga ta razana ta cike ko ina da ruwa to su dai suna ta yawo suna ta reto akan ruwa musu ruwa su dilmiya ba hakan nan dai har Allah ba da kukin sarki wato kenan ya kawo karshen lamarin ta zo ta dogara wato kenan akan wannan judidi wakila haka ne ko sai aka ce ko budan li kaumi budan nisanta daga rahmar Allah madaukakin sarki ta tabbata lil kaumi zalimina ga mutane wato kenan wanda suke zalimi an ce budan ana ne kamar mutum halaka halaka ta tabbata ga mutane wanda suke azzalimi wa kasaran da kuma ta hasara ta tabbata wato kenan lahum a gare su gaba daya lokacin da suka kikarban sakon da Allah madaukakin sarki ya aika annabi Nuhu alaihi salatu wasalam wato kenan da shi riwaya daga nana Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam qab tana bada riwaya a wani mutum tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law rahimallahu min qaumi nuhi illa Allah madaukakin sarki zai ji kan wani mutum a cikin mutanen annabi Nuhu ahadan koda mutum daya da rahima ummas sabi wallahi da Allah madaukakin sarki yayi rahama a uwar wani yaro da ake cewa ummas sabi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana Nuhu alaihi salatu wasalam makatha fi qaumihi alf sanati annabi Nuhu ya zauna a cikin mutansa shekara dubu yana wa'azi illa 50 amman sai dai shekara 50 ne babu a ciki ya kiyaye shekara nawa kenan 950 yana yin wa'azi a wani lokacin yana yin wa'azi sannan da aka umurce shi ko lokacin da aka umurce shi kuma ya gina yayi kwale-kwale sai zama ya gari garsa yana shuka a cikin wannan shekarun miyata ani ko miyata sanati ya shekara 100 yana shuka bishiyoyi dan ya samu icen da zai wato kenan a kwale-kwale da shi fa azumat wa zahabat kull mazhabi sadaka sai wannan al'amari sai ya zama wato kenan ya girmama a mutane hankalinsu ya tashi sun yi kowa irin tunani akan lamarin wato kenan ya shuka bishiyoyi kar sun girma sun kai duk inda ya kamata su kai don haka tunanin mutane ya tafi kai kuma shi inda ya kai akan me yasa wannan mutum yake ta wannan kokarin sun makafa sannan sai zo ya yanke ta sun maji alha safinatin sannan ya fefere fitar da falankai wato kenan sai kwale-kwale wai maruna alaihi a lokacin da yake kwale-kwale mutanen garin suna zuwa su wuce ta gare shi wai suka runa minhu suna masa izgilaci wa yaquluna suna ce masa wato kenan ta'amal safinatin fil barri kada kan tudu kana yin kwale-kwale menene fa'idar ta meye amfaninta fa kaifa tajri ta yaya ka san ko inna safinata la tajri ala yabsin kwale-kwale ba ta tafiya akan kasa kai kuma kana yi a nan gurin wannan ma keken kwale-kwalen da kake yi ya za ka ga shi dai a dauke ba zai dauko ba balle ka kai shi teku kala sai ke sai ce musu sofa da alamuna da sanin insha Allah za ku sani wallan ma faraga lokacin da ya gama wani ba alma ruwa ya fara gogowa wasara fi sakaki ya zama kowace kofar gari kowace kofa da ka sani wato kenan ruwa yana fitowa kashyat ummu sabi alaihi akwai wata mace wanda take da wani yaro jariri ta ga ruwa yana tafiya mutane maza ma sun yi suna ta kansu yara suna ta kansu kowa yana halaka sai ta ji makanta tsoro a wannan yaron nata sai ta ji tsoro wato kenan akan wannan yaron kare halaka wa qaratu hibu hubban ta kasance tana son wannan dan nata hubban shadidan so mai tsanani dan haka fakaraja ila jabal ta fita a gari ta tafi ta nemi kan dutse ta dinga hawa hatta balaga sulusu sai da ta kai kan 1/3 wato kenan dutse sai ta zamanta ya zaka tana ga tazira wallan ma balaga halma'u lokacin da ruwan ya iso ya zo har kusa da ita irtafa'at sai ta sake tashi sama ta hawa hatta balagat sulutaihi sai da ta kai 2/3 wato kenan 2/3 tsawon wannan dutse din fita zauna tana ga kamanta dira wala ma balaga halma'u bai ruwan yazo ya same ta a wannan gurin kharajat bihi sai ta fita da shi hatta stawat al-jabal tai sama 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 sai da ta je karshen dutse din a sama abinda bai ba ta taba yin saka ba bai haka ba kafin wannan waƙiya ta faru duk a kokarin wai ta tserar da danta yanzu ba kanta ne damuwan ta ba falamma balagal ma'u lokacin da ruwa ya zo wato kenan daidai gurinta ya shanye har rakbataha har wuyanta ko wato kenan sai ta daga yaro sama ruwa yana tafiya na tafiya har ya zo nan ko sun rayu shanye bakinta sai ta daga yaron sama haka 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 har ruwan ya shanye ta kuma wato kenan ya je shanye yaron shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falau rahimallahu minhum ahadan a cikin mutanen annabi Nuhu wanda suka kin imani da shi da Allah madaukakin sarki zai jika mutum daya a cikin su wallahi la rahima ummas sabi da Allah madaukakin sarki yayi rahama a uwar wannan yaro din to amma kuma wasu imani ba saboda kuma sharadin rahama ranar tashin alkiyama idan mutum ya je da kalmar la ilaha illallah to su basu yi ba wada hadisin garibun min hadal waje wannan hadisi ne wanda yake garibu mara warawi fakar tuwa ko wanda hadisin da mai ruwaya guda daya rawaito shi na ke kiransa har garibu ta wannan fiskan haka yake amma al-imam ibnu kathir yake cewa wa qad ruya an ka'ab al-ahbari wa mujahid ya samu karfafa ta hanyar wata riwaya da aka samu daga ka'ab al-ahbar da kuma wato kenan mujahid dangane da wannan wato kenan kisar war wannan yaron wannan shine abin da wato kenan ya faru da abin nan da wannan mutanen to mu je mallan
nadi nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin
Allah madaukakin sarki ya ce wa nada nuhu rabbahu sai annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kira ubangijinsa ya kira ubangijinsa kala yake ce masa rabbi inna ibni min ahli ya ubangiji lalle dana yana daga cikin wato kenan iyalaina yana daga cikin iyalaina to yawa wa qad wa'atani bi najahi ahli kuma kai ka mai alkawari cewa iyalaina za su tsira ba za su wato kenan halaka ba wa da kal hukuma alkawarin ka wato kenan gaskiya ne wanda yake la yaktalif ba ko kuma la yuklab ba a saba shi fa kaifa garika ya aka yi dana ya zama ya lilmiya wa anta ahkamul hakimina alhali Allah kai ne kafi kowa hikima a cikin dukkan lamarin akwai hikiman da zaka iya ka tsayar mana da dana kuma gashi hakan bata faru ba gashi kuma alkawarin da kamun ko to wannan tambaya ce amma wata irin tambaya ana kiranta su'alu isti'lami tambaya ce kaman kuma ta sanarwa kaman dai yana magana ne dai to gashi dai abin da ya faru ko bai isa ya tsaya Allah madaukakin sarki ba ana kiranta su'al isti'lam kaman yana ilani ne ga ubangiji ga abin da dai ya riga ya faru ya ubangiji kuma kai ne mai hikima to ya kai wannan abin ya faru qala sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlik ai shi wannan tambaya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka oh ya karanta to Allah ya karanta mun manje ba wanda Allah ya kai ne kafi kowa hikima a cikin masu hikima to mun ji
qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salihin fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin
Allah madaukakin sarki yace qala rabbi haka ne ko qala ya nuhu ya kai yace Allah madaukakin sarki yace masa ya kai nuhu ya kamata ka bincike wannan lamari innahu laysa min ahlik shi wannan da naka baya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka mun gane innahu amalun ghayru salih shi aiki ne wanda yake ba mai kyau ba mata mai kyau ba dan haka falami tasalani ma laysa laka bihi ilm ina jin kunnanka daga yau karka saki tambaya na akan abin da baka da shi baka da cikin ilimi akan sa inni wa izuka ni ina maka wa'azi ina maka gari ina jin kunnanka an takuna min jahilina kada ka kasance daga cikin wanda ba su fahimci lamari ba to ai baya daga cikin iyalanka to wannan aya tana daga cikin ayoyin da wato ke da malamai suke ta maganganu a kanta a zahirinta Allah madaukakin sarki ya ce innahu laysa min ahliku baya daga cikin iyalanka don haka wasu malamai irin su mujahid da sauransu har da wannan Hassan al-Basri mazhabansu shi ne cewa wannan dan ba dan annabi Nuhu bane saboda ai zahirin alqur'ani ce innahu laysa min ahlik baya cikin iyalanka sannan sai suka kafa hujja da wannan aya suka kara kafa hujja da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma Allah ya buga misalai ga kafirai mata guda biyu matar annabi Nuhu ita shi wannan Nuhu da muke magana da matarsa da matan annabi Nuhu su biyun nan sun kasance a ƙarƙashin bayin musalihai amma sai suka yi ha'inci fa kana ta huma sai suka ha'ice su dan haka kenan Qur'ani ya tabbata cewa matar annabi Nuhu ta ha'ince annabi Nuhu ta je ta yi wata alaka ta jinsi da wani mutum daban aka samu cikin wannan yaran don haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce masa wannan baya daga cikin iyalanka saboda ai shi mummunan aiki ne sakamakon mummunan aiki ne innahu amalan ghairu salih sakamakon mummunan aiki ne ta haka ta suka tafi akan sa wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine wato kenan baya daga cikin iyalanka wanda Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin tsayar da su saboda ba zai yi a ce matar annabin Allah wato kenan tayi zina ba yauwa saboda haka ana nufin da wato danka ne amma baya daga cikin iyalanka masu maka biyayya fa ba abin mamaki bane domin Allah madaukakin sarki ne kurujul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy yana fitar da mere daga mamacece yana fitar da mamacece daga mere danka ne amma kuma baya daga cikin iyalan wanda suka maka biyayya saboda haka ba yana nufin ya fitar da shi daga jinsin sa ba mutane na uku cikin su akwai Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin take da suka ce samsam ma wannan magana amma ajiye ta ba zai taba yiwa matar annabin Allah ta yi zina ba Allah madaukakin sarki ya kare domin Allah yana kishin wato kenan annabawansa sai suka bada misali da cewa a lokacin da mutane suka zargi matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummina Aisha yar gidan sayyidina Abubakar Siddiq suka zarge ta Allah madaukakin sarki bai kyale su ba ko Allah madaukakin sarki ce me innal ladina ja'ul bil'iki usbatun minkum yawwa wa'annan da suka zo da ƙaryan nan duk da cewa jama'a ce daga cikin ku to kar ku yi tsammanin wani irin sharri ne a gare ku a akhiri alkhairi a gare ku amma li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm kowannen su Allah sai ya bashi gurgurdan abin da ya tsorurta na zulubi akan wannan kisan Allah madaukakin sarki ba zai yafi ba wallazi tawalla kibrahu minhum to shi kuma wanda ya hura wutar shi kan azaba ce wanda take mai radita tabbata a gare shi dan haka Allah madaukakin sarki bai bar su ba sannan ba ma su ba muminai wanda suka ci gaba da yada labarin ma suna faɗa muminai ne sun ji labarin zargin da ake suna ta kaiwa su faɗa anan su faɗa anan ka san zamo ake yawo ake magana akan zamo yake dada wasuwa ko sai sai Allah madaukakin sarki su ma bai kyale su ba sai yake cewa menene lalazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishah wayanda suke sa alfasha ta wasu kuma a cikin mu'minai suna zuwa su kai gurin nan su kai wannan gurin su kai wancan gurin lallan jira irinjun ko anti shi alfai hato to suma filazina abudu ko to suma Allah madaukakin sarki yace zai musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne yanda Allah ya bashi kariya haka nan da can ya bawa annabi nuhu alaihi salatu wasalam don haka kenan idan akan haka ne zai zama wato kenan wannan ayar da take cewa innahu laysa min ahlik baya daga cikin iyalanka wanda Allah ya yi masa alƙawarin zai tsayar da su saboda istisna'i da yazo inda Allah yake cewa me wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawl kaga man sabaka alaihi alqawl ayira cikin iyalanka istisna'in dai da shine ba za a dauke shi a cikin kwalakwala ba ko yawa ka dauke wanda suka yi imani ka dauki iyalanka amma banda wanda magana alkawar menene alkalamin kudura ya riga ya hau kansu can su ba za su shiriya ba kar ka dauke shi ko da yake yana daga cikin iyaya abin dinka saboda innahu amalun ghayru salihin dinna taqdirin sa shine innahu kana ya'malu amalan ghayru salih saboda ai shi wannan abin da yasa Allah ya fitar da shi a cikin wannan yana wato kenan aikata aiki wanda ba na salihi na salihan shi ba don haka shi yasa Allah wanda kake sarki sai ya wato kenan fitar da shi a cikin wanda za su shiga falakwani to da ka sai fitar da shi a cikin wato kenan na sabarka saboda ba za su abin nan ba kuma yanda Nuhu alayhi salatu wasallam ya zake a kansa ai yana dada nuna mana cewa tabbas ya shi Nuhu conviction dinsa 100% cewa ɗansa ne duk da wannan yake roƙon Allah ya Allah ubangiji kuma gashi ya halaka fa amma still wannan hanana ta haifayya din tana nan yake cewa ubangiji inna bili min ahli tabbas ɗana yana daga cikin iyalai na wannan wa daga haƙu alƙawarinka kuma gaskiya ne to yaya haka kuma ta faru kuma kai kowa wato kenan hikima a cikin masu hikima ko sai Allah madaukakin sarki ya kunna sai ce masa a'a karka abin nan karka sake wannan magana shi baya cikin iyalanka wanda ne alƙawari tsere da su amma shi yana daga cikin masu aikata aiki wanda yake mai kyau don haka wala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmu ni ne nake da ilimi akan lamarin sa kuma ga abin da na faɗa daga yau karka sake tambaya na akan abin da baka da ilimi akan sa haka ne inni wa izuka kuma lalle ina maka wa'azi inji Allah madaukakin sarki annabi akan me yake masa wa'azi an da kuna bila jahili karka zama daga cikin wanda ba su fahimci lamarin ba wanda ruqadiyya din ba su gane ta ba sun jahilci lamarin abin da yake ciki na gaibi tunda ni na san gaibi kuma na ga maka to karka zama cikin wanda ba su waye ba karka zama wanda ba su gane lamarin ba to mu je
qala rabbi inni a'uzu bika nas'aluka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin
Allah madaukakin sarki yace qala sayki haka shi sai annabi Nuhu alayhi salatu wasalam take sai magana ce rabbi ya ubangiji inni a'uzu bika lalle ni Nuhu ina neman tsari da gare ka an as'alaka ma laysa li bihi ilm in sake tambaye ka kuma abinda ba hakkina bane duk abinda ba ni da ilimi a kansa Allah ina roƙon ka ka kare ni kan na sake wannan tambayar akan wannan na riga na fahimci wannan na kuma duba na yafi na ina ne miyafa wato kenan a gare ka wannan kuma yana nuna mana irin mu'amala kullun da take tsakanin wato kenan annabawa da ubangijinsu tsakanin su kullun mi kauya ne ba sa itirazi akan maganan Allah kar ka kara ce ba zan kara ba kuma ma ina roƙo ka kiyaye ni kar na kara din ko annabi Adam da yace abin nan suka ce qala rabbana zalamna anfusana ubangiji mun zalunci kanmu saboda ka wani lokaci ikrari da laifi yana daga cikin abubuwan da yake sa mutun ya gyara amma musu akan laifi yana daga cikin abubuwan da suke sa girman kai azani shedan da ba zai gyara ba da Allah madaukakin sarki ya zarge shi sai ya ce rabbi bima agawaita ni ya Allah a dalilin batar da ni da kai kenan yanzu shi bai yadda shi ne ya bata ba gashi an ce masa ya sujja da Adam alayhi salatu wasalam bai yi ba sai ya ce kuma wai Allah ne ya batar da shi yasa bai yi ba don haka shedan ba zai taba gyarawa ba don bai yadda ba bai admitin ba mun bayyana wannan amma Adamu da yake shi ya yarda yayi laifi sai ce zalamna an husana wa illa tarifilla na tarhamna lan ku sai shi ya gyara Allah ba da kuki sarki sai ya gyara masallamarsa a kullum mutun ya kuskure ya dai kuskure to shine ke bada dama mutun ya gyara kuma shine yake sai Allah ba da kuki sarki ya gafarta wa mutun amma musu akan wato kenan abinda ka tabbatar baka da gaskiya a kansa yakan kara mutun girman kai yakan kara nisantar da mutun da karban wato kenan gaskiya kace Allah madaukakin sarki ina neman tsarinka karin sake tambayarka akan abin nan wa illa ta gafirli in har baka gafarta min ba watarhamni ya Allah in dai baka yi min rahama kaji kaina ba wallahi akumil qasir zan kasance daga cikin wato kenan masu hasara kenan mu'mini kullun yana dogaro ga ubangiji ya tsayar da shi in kuma ba akan hanyar Allah madaukakin sarki yake ba ya tabbatar wato kenan yana daga cikin masu hasara
إلى يا نوح بك بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمصهم منا عذاب أليم
الله مبارك في ذلك الشيء كيل سيأك شيكما يا نوح يا كي النبي نوح أهبط سيك سوككما بسلامي da wato kenan salama da amana da zaman lafiya a minna wanda yake da gare mu yanzu an ce kasa ta shanye ruwanta to ta shanye an ce sama ta tsaye da ruwanta to ta tsayar kwalakwala tana yawo akan ruwa yanzu ta zo kan judi ta tsaya to da ta tsayan nan tunda akan dutse ne wato madagali tana yawo ta zo har ta samu dandanin dutse inda ruwa bai shanye ba to kasa da ruwa kasa da dutsen fa ruwa ne ta haka ruwa yana tsotsewa yana tsotsa suna kai dai suna zaune da surewa ya suke cewa lokacin da bayan sun yi kwana da kwanaki a wannan gurin annabi Nuhu sai ya ce to aje a gano masa ruwan ya gama shanyewa ne inda za su samu dandarin kasa in sun sauka ko bai gama shanyewa ba ta haka sai ya aika wato kenan gurabu hankata sai kuma da yaje ya samu gawar mutane kawai sai dinga ci ya samu nama ya dinga ci ya dinga ci kawai shiru bai dawo ba ya manta da sako sai aka aiki baro shine hamama ko shine sai ya je ya dawo to cikin abin da ya dawo ya dauko wani abu a kasa shine ganyen wata bishiya da yazo annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya mika hannunsa ta cikin windon kwale-kwale ya hau kan kwale-kwalen sai ya shigo da shi da ya ga kasan a jikin kafarsa akwai alaman kasa ya fahimci cewa ruwa ya taba dandaren wato kenan kasa kenan ko yau ne kun ya dauko wani abu yana da mana akan ruwa zai dauko shi ya dan ya fito da abun kasa wanda ya bashi fahimtar cewa ruwa ya janye yanzu a kasa don haka sai suka sauka riwaya ta nuna sun kai mutum 80 da suka sauka sai suka gina gari sai ake kiransa garin mutum 80 su da iyalansu da zuriyoyinsu wato kenan da kawo to shine Allah ya ce masa to yanzu ruwa ya janye ahbad ka sauka saukan nan da zaka yi bi salamin minna da salama a gare mu babu matsala babu abinda zai sake daga muku wato kenan hankali wa barakatun da kuma wato kenan albarka bayan salama akwai wato kenan albarka wanda za ta tabbata alaika a kare ka kai annabi Nuhu wa ala umamin mimman ma'aka sannan da salaman nan da albarkan nan za ta tabbata akan al'umman nan da suke tare da kai don haka wayannan mutane su ne new generation na duniya daga kansu duniya kuma duk wato kenan ta fara zama wato kenan sabuwa suka zama wato kenan kabilu bayan wani lokaci wannan suka koma nan na kuwa da matarsa da yayansa ko neman abinci wani zai zama mafarauci wani zai zama mai su wani zai zama mai gini wani zai zama mai kaza idan wannan ya ɗebi iyalansa suka yi na haka sai zai su zauna wannan ya ɗebi nasa suka yi haka asalin su duk mutane ɗaya ne ko amma bayan shekara da shekaru sai zama tsakanin yaran wannan da wannan ana samun bambanci saboda abubuwan da su suke samu a can wanda babu a nan wanda za su samu suna yanzu misali ai da ba pure water to su yanzu su suna amfani da pure water su wanda ba su san pure water ba da haka za su bayi suna su ma nasu za su samu abubuwan da daban-daban wanda babu a can za su samu suna ta haka sai zama bayan shekara da shekaru in wani ya taso anan ya zo nan sai ji maganganun suna shan bamba to su din ma idan aka fashe wani ya can wani ya can wani ya can nan ma wani ya can wani ya can to tsakanin wanda nan nan ya tashi ya can da nan nan ya tashi ya can sai yaran kuma sake shan bamba to daga nan yaran ruka suka fito wasu suka maintain larabci wasu suka maintain turanci wasu suka da turan hausa wasu kare kare wasu haka dai yare ya fita zamo ake fatin zamo kuma ake kirkiran sabbin yare amma asalin su wato kenan da duk yare ne guda daya kuma yanzu misali Hausawa ai akwai bambanci tsakanin Hausar mu nan ta Gudiri da Hausar Kano akwai bambanci tsakanin Hausar Kano da ta Katsina akwai bambanci tsakanin Katsinawa da Sokotawa ko akwai tsakanin mutanen Zamfara da Sullubawa da dai sauran su hakan nan yawa Hausar kala kala ne haka kuma Larabci yanzu in ka je ko akwai Darijiya kala kala Shiwa Arab Darijiyar su daban na namu nan Nigeria Sudan nasu daban Misr daban, Saudi Arabia daban, Iraq daban, kowanne yana da irin tasa darijiya din saboda bambancin guri da bambancin mu'amala da kuma abubuwan da suke abin da kuma jama'a da suka haɗu su suke mukalata da su wato kina a wancan gurin to inda aka samu wato kinan jama'o'i suka dinga bayyana kina to sai malami suka ce da Allah madaukakin sarki yace saukar da zaka yi albarka tana tare da kai sannan aminci da salama tana tare da kai da al'ummomin da suke tare da kai ko wa ummu sanamatihum ko haka ne da wasu al'ummomin da sannu da zamu ji yadda su dadi su okay su wayennan masu albarkan nan wato duk wanda suka imani da kai kenan haka ne to wannan addu'a ta bi wayennan mutanen ta bi kuma wayanda suka yi akida irin tasu har duniya ta nade kenan yanzu mu haka muna cikin wannan addu'a ta wannan albarka amma akwai wasu al'umma da za su zo daga baya wanda za su ki maganar ka ko kuma maganar annabawa irin ka su ne ummu sanamatihum mutanen da za mu je da su dadi kadan kuma ya musuhum minna azabun alim sannan sai azaba mai radi za ta zo ta shafe su kenan wayancan dai ga su an halaka su amma yanzu kuma babu wanda ba musulmi ba a ban kasa amma wai su mutane za su zo su kuma su mai da irin tawayen da wa'ancan mutanen suka yi saboda Allah madaukakin sarki ya yi alkawari sai ya cika wutan jahannama dole sai an samu wanda za su yi tawaye saboda alkawarin Allah ya cika to su wa'annan za su zamu je da su daki kana nan gidan duniya amma kuma zamu tsaka da su zuwa ga azaba wanda take mai radadi ranar lahira to mu ji Allah
tilka min amba il gaibi nuhiha إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
الله مدوكا كذل كيتي تلك من أنباء الغيب وانشانانك ودوكي تلك للبعيد يووا كما أمامك وانشان أبن دكيسوسن دمكي كرتامك min anba'il gaibi yana daga cikin labarin gaibi yanzu ake addressing anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu an bashi kissar labarin annabi Nuhu da mutanen sa da abubuwan da ya faru da su a lokacin ko to waccan kissa ai tilkal kissa waccan kissa shi da aka sai ba ce zaka ba ta da namiji bane waccan kissar da muka karanta maka to ka sani ce min anba'il gaibi nuhihi ilai yana daga cikin labarin na gaibi wanda muka wahayi an ce gaibi kan shine abin da baka sani ba ko abin da baka sani bai shiga maka dufa shine ya zama gaibi a gare ka to labari ne wanda kai Muhammadu baka san shi ba sannan al'umman ka ba su san shi ba amma yanzu mun kawo maka shi dan ka san shi kuma al'umman ka ma ta san shi ko yanzu gashi muna cikin garin da muna karanta kissar muna ganin abin da ya faru da su a can wancan lokutan saboda me alqur'ani ya kawo wato kin kissar nushi ilai ma kunta ta'lamuha kai Muhammadu ai baka san wannan kissar ba baka san ta ba haka ne anta kai din wala kaumuka su mutanen ka su ma mutanen maka Qurayshawa da wanda suke tare da su su ma ba su san wannan kissar ba inda ba dan alqur'ani ya zo da shi ba min kabli ko yawa min kabli haza kafin wannan kissar da yanzu muke barwa dan haka Allah madaukakin sarki ya kawo abin shi yasa yake cewa nahnu naqussu alayka ahsan alqasasi mu muna baka kissa wadda tafi kowace kyau yanzu wannan da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya ya fada ba da ahli kitabi za su yi firadi a ba haka bane ba haka bane automatically za su ce ba haka bane tunda su masana da wani bangare ke so san a gurin su saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga yahuda ba su yi firadi ba a wancan lokacin da burbudin yahuda wanda suke da ilimin dadin na gaskiyar kadan nasara ba su yi ba ba samu wata kabila ta ce ba haka babu wani tsofo wanda ke masanin tarihi da yazo ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan wannan kissa ba haka take ba to ai kaga wato kenan abin da yake tabbatacce ke shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba bashi labari akai don haka wanda ya bashi labarin to shi ya san abin da ya faru shine kuma ubangiji Allah madaukakin sani da haka yace fasbir ka daure ya Muhammad akan wannan hanya taka da wato kenan kada ko da kuma sakon da aka dora maka ka isar da mutane innal aqibata lalle karshen al'amari lil mutakina yana kasancewa ga masu tsoron Allah ne ayin nan ce innal aqibata karshen al'amari ayna alkhairi kenan dai kowa yana da karshe kowace aqiba tana da karshe da mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki kowa yana da karshe amma anan inna aqibata alkhairi karshe na alkhairi to yana tabbata ne lil mutakina ga masu takawa kai yanzu kaga an ja daga tsakanin annabi Nuhu alaihi salatu wasalam da mutanansa wanda suke masa izgilanci suke gari shi me da ƴan kadan din da suka bi shi a wannan lokacin waye zama mai kyakkyawan akiba suna ji suna gani an halaka su kuma wannan halaka ta ruwan wato shine farkon farko bidayatul bidaya tun da jahannam za su tafi don haka kuma haka za su zauna har abada su kuma tun a duniya Allah ya ba su faranta musu ya nuna musu su ne akan gaskiya ya tserar da su sun tabbatar da ai lalle abin da Nuhu ya zo mana shi wannan shine tabbacin gaskiya ya ba su wannan kwanciyar hankali a cikin zuciyarsu sannan kuma in sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki za su ji samu wata kinan sakamako mai kyau to haka wannan lamari yake inda za mu transform din sa mu dawo da shi wannan zamanin namu ai akwai mutane masu takawa akwai da ba masu takawa ba akwai masu bin Allah da yanda ya kamata gurgurun halin su akwai kuma wanda suka kauce suka ki suka yi tawaye saboda wasu dalili ko dalilai ko na mulki ko na kudi ko iya siyasa ko kuma wani abin da zai iya sa dan adam yayi tinkafo da shi ya zama abinda ake so na gaskiya ba za su yi shi ba saboda yanzu sun fi karfin wannan to zaka ga kuma karshen su ba zai zama mai kyau ba wa'anda dai suka yi hakuri a gurin bin Allah madaukakin sarki din zaka samu su ne za su kuma suna da kyakkyawan karshe tun a nan duniya kuma Allah madaukakin sarki wallahi ba zai karbi ransu ba a duniyar nan sai ya nuna musu wani ashara da za ta nuna musu cewa su din nan akan hanyar da suke sannan kuma in koma can dama wato dan ba za a hada ba ko yawa masha Allah mu je mana
wa ila adi nakahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun
Allah madaukakin sarki yake cewa wa ila adi ai ma'ana wa arsalna ila adi mun aika wato kenan zuwa ga kabilan Adawa a kawun dan uwan su Hudu shine annabi Hudu alaihi salatu wassalam akwai kabila da ake kiransa Adawa ko yawa irama zatul imad allati lam yukla bislaha fil bilad mutanen Iram wanda suke Allah barka gaskiya ba su karfi ya ba su mulki ya ba su komai da komai ba a taba yin manya-manyan amalikawa irin su ba a duniyar nan manyan mutanen Allah su da tsayi da karfi da jiki da komai da komai irin waɗannan mutanen ba ta bayi ba saboda tunda wani lokacin tsawon mutane da karfin su yana raguwa har ya zuwa yanzu ga mayan da muke yan kucir-kucir hakan nan su manya-manya ne Allah madaukakin sarki ya yi su din Allah madaukakin sarki ya aika musu dan uwansu annabi Hudu alaihi salatu wassalam me yasa aka aika musu dan uwansu saboda sauƙin isarwa sako yanzu yadda muke nan da a ce Balarabe zai zo yana karantar da mu kadan daga cikin mu ne za su fahimta mu jarashi ba su fahimta ba saboda ba yaransa bane da a ce kuma wani mutum daban zai zo yana karanta mana tarjuma ba za ta bada ma'anar sosai ba saboda ba yaransa bane amma yanzu da za a yi amfani da kalma guda daya a ibara guda biyu kowa zai iya fahimta cewa kaza ake nufi a nan gurin zai bambanta lokacin da aka yi Hausa da lokacin da kuma aka yi plain magana saboda mai asalin yaran ne za ka shi sa Allah ke cewa ma arsalna min nabiyin mai nan ne amma arsalna min karyat ne ko وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه كافينك محمد ومتبع أيكوا صلى الله عليه وسلم ومتبع أيكوا ونمنظر سيد حرش متى ننسى دي مسوى تكلم غياني تورا زاسو ففهمتم أبين دائكيني في نغاني وانا صدق فقال سيد إذو سيكي كمس يا قوم يا قوم متانينا يا قوم متانينا ميسا كمس يا قوم يا قوم متانينا saboda istidaf sausayawa da ja hankali idan ka ja mutun a jikinka yafi fahimtanka akan lokacin da kake masa tsawa kake masa abin nan kake koransa jiya sarki malami ya bani wani hadisa da ta faru wani mutum yana so ya aurar da yarsa a wani mutum yar ta ce ga wanda take so shi kuma shi bai isa ba duk jama'a da dattawa da sarkin garin da meye su suka ce dole ta ba da ya a wanda take so yace shi wallahi ba za a yi ba ya kuma rantsa da Allah kuma yace wallahi ko Buhari ne ya zo shi ko Buhari aka gaishe gurin sarkin malamai yace ba shi za ba akan shi ko gurin Buhari wallahi ba zai aurar da ita a wurin sarkin malamai yace masa me ya faru kaji gaishe ai mutane ba su da tunani ai duniyar nan ba wanda yake da hakkin aurar da shi ba yanda za a aura masa a wanda ba ka so ai mutum zai shi ma bai yadda ba kaza 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 ya fito masa tunan ya fito yanzu hakkinsa ne komai da komai nasu ne shi abin da yace haka za a yi sai zuciyarsa ce sanyi da ƙarshe ko sai na musu implication din sai ce to a ji a daura to amma na da tirsa sawa suke yi Nuhu alaihi salatu wasallam yace musu ai mina ne Hud alaihi salatu wasallam yace musu ya kaumi ya ku mutane na ni nahu ne kenan ko ni dan uwanku ne komai da komai saboda duk lokacin da zaka so ka samu hankalin mutum sai ka nuna masa kai nasa ne kai ka nuna masa kai nasa ne ka ja shi a jiki sannan sai ka fahimce shi in baka zo kusan sa ba ba zaka fahimce shi ba ballantana ka san ta hanyar da bakin sa ya karkata banda zaka gane ta ina yawan zai zuba mun gane wannan ya qaumi ibadullah ku bauta wa Allah madaukakin sarki malakum ilahin gairu ba ku da wani abin bauta da cancanta ko ma bayan Allah madaukakin sarki yanzu sakon da yazo da shi shine me tauhidi duka annabawa akan wannan suke sako na farko shine tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara gina su akai shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai sami suna bautan gumaka a ajiye bautan gumaka Allah ta'budu illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki dan haka tauhidi yake da muhimmanci sosai a cikin lamarin musulmi sau da alaka mutum yana da sallah amma yana aikata wani abubuwa da warware tauhidinsa yanzu me yasa ne kaga musulunci ya gagara har kirista zai buɗi baki ya ce musulunci da zuna jana cikin mota na ji wani yana cewa rikici a ƙasar musulmi duk ake yi a duniyar nan ɗayan biyu ne ko dai musulunci ya kunyatar da musulmai ko musulmai sun kunyatar da musulunci saboda babu ci gaba cikin lamarinsu kullum su ne rikici Syria rikici Iraq rikici Libya rikici Pakistan rikici Afghanistan rikici Nigeria bangaren musulmi rikici da sauransu ko dai musulunci ya kunyatar da musulmai ya nuna musu abin da yake karantar da su ba gaskiya bane ko kuma su musulmi sun kunyatar da musulunci wato kinan ba su rike musuluncin ba da sauransu to wanne ne dai a cikin wayannan to sau da za ka ga mutum musulmi ne amma ya kasa cin nasara a rayuwa saboda me ya sake wani abu yawa da za mu tsaya a kai wa Allah ya saka mu ala tarikati da aska na ma an gada kan da za mu tsaya akan tauhidi to Allah madaukakin sarki zai iya mana gata akan kowane lamari ta haka kike cewa malakum ilahin gairu banda Allah ba ku da wani ilahi ubangiji wanda yake ya cancanci a bauta masa akwai alloli da suke bauta musu amma sun cancanta a bauta musu to malaman mu suna karanta da mutane da suke la ma'buda bi haqqin babu abun bauta da cancanta ko duk da cewa wani lokacin ana fasara sai a ce babu abun bauta da gaskiya ba gaskiya yake nufi ba babu abun bauta da gaskiya sai Allah to abu ka abun bauta da ƙarya kenan akwai abubuwa da ake bauta musu amma ba su cancanta ba haƙƙi na haƙƙi ne ai wa za ka ce mai bahaushe ya ce wannan haƙƙi na ne ma'ana ni ne na cancance shi la ma'buda bi haƙƙin babu abun bauta da cancanta don haka la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta mutanen duk abin da suke bauta musu bai cancanci a bauta masa ba, amma Allah ya cancanci a bauta masa domin shine ubangijin sammai da kasai. Tara ka ba ku da abin bauta da cancanta gairu hukuma bayan Allah madaukakin sarki. In antum illa muftaruna, ko ba komai ne face wata kenan, kuna kirkire ƙarya kuna jingina daga Allah madaukakin sarki, saboda sun kawo gumaka sun sassaka da hannu suka ce su ma alloli ne. Wasu na duwatsu, wasu na itatuwa, wasu na duwatsu, wasu na itatuwa suka ce su ma alloli ne. To kaga kuma wata kenan wannan abin da suka yi kirkiren ƙarya suke, ba Allah madaukakin sarki ne yace a bauta wata kenan Lata da Manabin ya Musa da Oak da Nasr da sauransu ba. To mu jama'a,
ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fadarani afala taqilun.
Allah madaukakin sarki yace sai ya ci gaba da gaya musu, annabi Hud alayhi salatu wasallam, ya qaumi ya ku mutane na, la as'alukum alayhi ajran, akan wannan sako da nake isa muku wallahi bana bukatun lada, ba zan ce sai kun bani lada ba, ba zan kallafa muku komai ba, yana bi gida gida, anguwa anguwa, daba daba, matara matara, duk yana bi musu wa'azi, ya kashe lokacinsa, ya kashe dukiyarsa, ya kashe duk wani tunaninsa dan ya samu ya isar musu sako. Kuma yace musu ba komai ne nake benefitin ba, ba kuma komai nace ko ku bani ba, abin nake so ko ku faɗi ku fahimci sakon, kuma in ku fahimci sakon ba ni zai amfanar ba ko zai amfanar, domin ku ne za ku shiga aljanna. In kuma kun ki fahimtar sakon ba ni zai cutar ba ko zai cutar, domin ku ne za ku shiga wuta. Wannan yana nuna cewa dole ne da sakon Allah madaukakin sarki ya yi kokarin sa idan Allah, haka sunnar annabawa take, la as'alukum alayhi ajran, bani tambayar lada akan wannan abin da nake yi. Ta haka mutum yayi dan Allah, Allah madaukakin sarki sai ya sakamta masa wato ke ya bashi cikakken ladansa. In ajari, ai ma'ana ma ajari, lada na bai kasance ba illa alladhi fatarani, sai akan ubangijin da ya kirkire ni halittata, ai fatarani wanda ya kage halittata. Kalmar fatara ana cewa fatirus samawati wal ard, wanda ba larabe cewa ba laban fahimci ma'anan kalmar fatiru din nan ba, har sai da suka je wani kauye an samu ana rikici a kan rijiya, ko wani wa akwaye tona ta ɗaya yana cewa ana allazi fatartuha, ai wato ni ne na kirkiri, ni ne na tonu wannan rijiyar. Ta haka fahimci cewa wato kenan ce kirkirowa abu shine ma'ana wato kenan fatara. Da haka Allah ya ce, ina cewa Allah fatira samawati wal ard, shine mai kirkirar halittar sama da kuma kirkirar halittar kasa. Da can babu sama, babu kasa, a ko'ina babu wanda ya taba yin su. Saboda Allah ya kirkire su ba tare da ya ga misali a wani wurin ba. To nan sai yake ce musu, lada na yana kan wanda ya kirkiri halitta ta, ni ma ban shawara da ni ba, ban san za a yi ni ba, haka kawai wata kenan na gani. To wannan da ya kirkiri halitta ta shine wata kenan zai bani lada. Afala ta ke nuna yanzu ba kwa halitta hankalta ba, ko fahimci cewa bin wani ba Allah ba baya kai mutane zuwa ga bakin gaci. Wannan sako da nazo muku da shi ko shine sakon da ya cancanta wata kenan ku bi shi. To mu je mu da lokacin, to alhamdulillah lokacin za mu dakata a nan insha Allah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan sallah, ba mu iko aikata abinda muka kuskure, Allah ya gane da mu kuskuren, Allah ya ba mu iko gyara kuma gafarta mana.